انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. bayan haka ɗan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Professor Egondu, inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yili cikin yini kuma watan Ramadan. Yau Litinin 15 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin suratul Fatir. Jiya mun tsaya aya ta 23, yau za mu tashi aya ta 24. Karanta mana yin anta illa nazirun inna arsalnaka
billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In anta illa nazir.
kamar dai muke bayani, suratul Fatir surar Makka ce, kuma surorin Makka suna kira zuwa ga tauhidi ne, suna kira zuwa ga a kadaita Allah da bauta, a yadda da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a yadda da tashin alkiyama. Don haka Allah ya ce, in anta illa nabi, kai ba kasance ba face mai gargadi. Watan bayan Allah ya ce mai, inna Allah yusmi'u man yasha'u wa ma anta bi musmi'in man fil qubur, kai ba ka ji yadda wanda a cikin kabari Allah ke ji yadda wanda ya ga dama. Sai Allah ya ce, kai ba kasance ba face mai gargadi. Mai gargadin, inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira, haqiqa mun aiko ka da gaskiya, kaga tabbatar da risala da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam. Bashiran, kana mai bushara ga wanda ya yi aikin kwarai, ya yi kaza, ya yi aikin kwarai, ya bi Allah, ya bi ka, ya yi gaskata shi alkiyama, ya yi sallah, ya tsare ibadodi, za a yi mai bushara da gidan aljanna. Wani biran da mai gargadi cewa wanda ya kauce mabiyarka, ya kauce mabiyar Allah, ya kauce mabiyarka, ya kauce ma imanin da ranar tashi alkiyama, ya kauce ma wajibai da aka wajabta mai, ya zo ma abubuwan da aka haramta mai, to ana mai gargadi da gidan wuta. Sai Allah ya ce, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu wata al'umma da ta wuce gabanin ka face an aika musu su ma mai gargaɗe, kowa an aika mai nashi mai gargaɗe. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allaha wajtanibu at-taghut, hakika kowace al'umma mun aika musu manzo yana cewa a bauta ma Allah an yantance tagutu. Shine ma'ana wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu wata al'umma face mai gargaɗi ya wuce musu an aika manzanni a baya, sun kira al'ummomin da aka aiko su zuwa gare su, kai kuma aiko ka ga dukkan al'ummomi har zuwa tashin alkiyama. Wa in yukadzibuka,
wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير.
Allah ya ce, wa in yukadzibuka, idan suka karyata ka su al'ummarka, dama mun gaya maka ba kai muka fara aikowa ba, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu wata al'umma da ta wuce face a aiko musu mai gargaɗe. To idan naka suka karyata ka, faqad kadzdzaba alladhina min qablihim, wanda a gabanin su su ma sun karyata, zaka ba kai aka fara karyatawa ba. ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu wa hiya mu'jizatul bahirat sune mu'jizoji waɗanda suke daban ƙa'i waɗanda suke rijaya wal adillatul qati'a da dalilai wanda suke yankakku manzanni sun zo da su wa bizzuburi wa hiya alkutub kuma sun zo musu da takardu da littafai wa bil kitabil munif ay alwadi'il bayyin sun zo da littafi bayyananne wasu malamai suka ce albayyinat innan da sun zo musu da hujjoji bayyanannu az-zubur littafai alkitabul munif duk abu ɗaya ne ake ƙara aka ƙara nanatawa don haka manzanni da suka zo kafin kai aka ƙaryata su su ma sun zo da hujjoji sun zo da dalilai sun zo da abin da irin shi aka imani da shi wata abin da suka zo da shi kadai ya isa a yi imani da shi amma aka ƙaryata su don haka ba kai aka fara ƙaryatawa ba wannan shi ake cewa me tasliya ko mun sha faɗi wata Allah yana lallashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mai ba shi aka fara ƙaryatawa ba kuma ba shi da aka ƙaryata ba an ƙaryatar da annabawa da manzanni kafin shi don haka kai ya ɗauki wannan babban abin damuwa wanda zai halaka kai ne da shi sai Allah ya ce thumma akhadhtu alladhina kafaru Allah ce bayan sun ƙaryata thumma akhadhtu alladhina kafaru sannan ni kama waɗanda suka yi kafirci ga kai ma waɗanda suka kafirta ka waɗanda suka ƙaryata ka waɗanda suka kafirta suka kafirce da manzanci da ni zo ma su ma kama su zanyi ku tuna wannan sura ta makka ce an saukar da ita makka kafin a yaƙin badar kuma haka aka yi dusse da aka kama su yaƙin badar wacin wani abu da Allah tabaraka ta'ala mai wannan al'umma shine al'ummomin baya in suka yi laifi sai a halakar da al'umma gaba daya masu karfin su da masu raunin su wannan al'umma da suka yi ta ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ta wahalar da shi suka yi ta gajiyar da mu'minai sai Allah ya tashi kama su ranar badar sai aka cince su aka kashe su suka mutu a hannun mu'minai sannan sai aka jefa su cikin rijiya kamar da muka karanta hadisin su jiya don haka thumma akhadhtu alladhina kafaru sannan a waɗancan al'ummomin da suka gabata muka riƙi waɗanda suka yi kafirci waɗanda suka kafirce mu manzanni da muka aiko kafin kai muka gaya maka su ma an ƙaryata su to waɗanda suka ƙaryata su kama su muka yi fa kaifa kana nakir ai kaifa ra'aita inkari alaihim aziman shadidan baligan ya inkari na ya kasance ga waɗanda suka ƙaryata ya wani irin sakamako ne musu sai kasance sakamako na gare su ya kasance mai tsanani wasu su aka yi ruwan dufa da suka nutse su da su wasu su aka yi musu ruwan duwatsu wasu su aka yi musu tsawa wasu su aka nutsar da su cikin teku kamar da aka yi mutanen annabi Musa mutanen da suke bi Fir'auna kenan don haka dukkanin su za mu yi kai ma mutanen ka da suka ƙaryata ka za mu yi musu yadda muka wa waɗanda suka gabata kuma haka aka yi musu a lokacin yaƙin Badar kamar yadda muka faɗi sai Allah ya ce alam tara anna Allah
anzala minas samai ma'an فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحر مختلف ألوانها وغرائب
Allah ya ce alam tara yanzu ina faɗin ƙuduroyi ne da ke tabbatar da shi kaɗai ya cancanta a bauta mai kamar yadda muka yi ta karanta da waɗannan ƙuduroyin muka yi ta karanta da wannan ƙuduroyi na Allah abinda ke tabbatar da ƙudurar Allah da buwaya ta yi da abinda ke tabbatar da shi ya cancanta a bauta mai babu wanda cikin shi a bauta ma tare da shi sai ce alam tara shin ba ku gani ba ba ku yi kallo ba da idon ku gani kuka yi ta'ammuli da tunaninku da zuciyarku ku gani annallaha anzala minas samai ma'an cewa Allah ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha sai muka fidda ƴaƴan itace masu launi daban-daban don haka zaka ga launin kankana daban launin mangoro daban launin ayaba daban launin lemu daban shine thamaratin mukhtalifan alwanuha muka fidda ƴaƴan itace masu launuka daban-daban zaka gansu launin kiwi daban launin strawberry daban, launin apple daban, launin komai daban, kuma ruwa guda suka sha, amma ko wani da ya fito sai ya fito kala daban-daban, launi daban-daban.
Wa min al-ardi qitarun mutajawiratun wa jannatun min a'nab وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِلْوَانٌ وَغَيْرُ صِلْوَانٍ
يُسْقَى
بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
أشاهد سورة الرواة daya su fito launi daban-daban, su fito ɗanɗano daban-daban, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, mu fifita sashe akan sashe wajen daɗi, ya kasance in kana cin wannan ɗan itace ba kuma kana cin wannan ba, wannan tsami garai, wannan zaki garai, lemu kala ɗaya, icce ɗaya, wani yana da zaki, wani yana da tsami, duk wannan iko ne na Allah, halitta ce ta Allah, ka san shi yayi wannan kala daban-daban. To wannan ba ya tsaya ga ƴaƴan itace ba dai, sai Allah ya ce wa minal jibali, haka nan daga manya-manyan duwatsu da kake gani, jududun bibun, zaka ga hanyoyi cikin duci, wasu hanyoyi fari-fat, wa umurun, zaka ga wasu jajjaye, mukhtalifun alwanuha, launukansu ya sha bamban. In kana ganin manya-manyan duwatsu, wani ka gani snow tsakiya, wani ka ga ruwa suke fitowa tsakiya, wani ka ga wata kala ce tsakiya, haka zaka ga su daban-daban, wagarabibu sud, wasu kuma zaka ga su baki kirin, zaka canjin launi da Allah ya yi, wanda ke nuna iko ne da kudura ta yi, da cancanta ta yi a bauta ma ga ƴaƴan itace, ya kasance kalan lemu daban, kalan ayaba daban, kalan apple daban, kalan kankana daban, kalan gwadda daban, to har a duwatsu ma kana ganin haka. Sai ga babban dutse inda adda irin tsaunukan duwatsun nan manya-manya, munan bamu da irin wannan manyan duwatsu, amma wanda ke kallo a talabijin yana gani wani dutse tsakiya ce ga hanya ruwa suke fitowa, wani dutse kuma baki kirin tsakiya ce, wani dutse wuta take fitowa, wani dutse jajawur yayi kamar garwashi, wani dutse fari snow tsaka, wannan yana nuna iko ne na Allah, ashe biya wa'annan domin a kalla a ga kudura ce, a ga iyawa ce, a ga iko ne, a ga cancanta ce da bauta. To abin bai tsaya ga duwatsu da ƴaƴan itace ba, wa minan nasi wad dawabi
والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
Allah ya ce wa minan nasi, haka daga mutane ma zaka ga wani ja, wani fari, wani baki, haka zaka ga launukan mutane sun sha bamban. Sai Allah ya ce waddawabi, da haka dabbobi, zaka ga zabra kala ce daban da zaki, zaki kala ce daban da kura, haka zaka gan su daban-daban. Wal an'ami, da kuma dabbobin gida su ma haka zaka gani, akuya kala ce daban da rago, rago kala ce daban da sa, zaka ga duk kaloli daban, mukhtalifun alwanuhu kadhalik, su ma launukansu sun saba, suna da launuka mabambanta juna, kamar yadda mutane suke, kamar yadda duwatsu suke, kamar yadda ƴaƴan itace suke, wannan duk yana nuna maka kudura da iko na Allah. Sai Allah ya ce innama yakhshallaha min ibadihi alulama, ka san waɗanda yake jin tsoron Allah cikin bayan shi sune malamai. Wannan aya a ammu ta ɗauki malamai masana shari'a, wanda ya karanta Qur'ani, ya karanta hadisi, don sha'ayoyin gaba za su yi mana magana innal ladhina yatluna kitaballahi, wanda ya karanta Qur'ani, ya san hukunce-hukunce ne, ya san Allah, ya san abinda Allah ya faɗi na bushara, abinda Allah ya faɗi na gargaɗi, ya san girman Allah, to ya fi ya nisanci fushin Allah, ya fi ya ji tsoron Allah, shi ne innama yakhshallaha min ibadihi alulama, wanda ya karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ji abinda suka zo da shi na alkawali da kyaci, ya ji abinda suka zo na girman Allah da rahama Allah, ya ji misalin waɗanda suka saba ma Allah a baya a cikin Qur'ani da hadisai da aka yi musu, to ya fi kowa cancanta ya ji tsoron Allah. Wasu suna cewa al'ulama una ana nufin mallaman science, mallaman kimiyya, don shi sai Allah ya faɗi ƴaƴan itace da suke, ya faɗi da aka agriculture, yadda ƴaƴan itace suke daban-daban, sannan ya faɗi geology, ya faɗi yadda yanayin ƙasa da yanayin duwatsu yake, sannan ya faɗi yanayin dabbobi na gida da daji da yanayin ɗan adam. Don haka sai su ce mallaman kimiyya da yawa suna amfani da wannan ayar ga mallaman kimiyya. amma a ammu ta shahe kowa da kowa. Shi Qur'ani ya kunshi komai da komai, daga malaman addini ya kamata su fi kowa jin tsoron Allah. Malaman kimiyya da ke sanin wani abu na game da ilmin duwatsu, wasu sani game da veterinary ilmin dabbobi, wasu sani game da ilmin ɗan adam, wasu sani game da kaza, su ma sun fi kowa cancanta su ji tsoron Allah, su san cewa dai wannan halitta ba mu muka ita ba. Yanzu wani shi likitan karne ne, likitan dabbobi ne, da ka ya san yadda kare ka ciwo, kare ka rashin lafiya, ya san wasu sirruka cikin kare, cikin dabba, cikin akuya wanda wani bai sani ba. To wannan sanin da ya yi na wannan ya kamata ya kasance ya ji tsoron Allah a kan wannan. Da ka shi ma malami ne a wannan fanni. Wani mallamin kimiyya ne, ya san kimiyya ɗan adam, wani mallamin likitanci ne, ya san yadda cikin ɗan adam yake, ya san cells nawa gare shi, ya san me yasa yake rashin lafiya, ya san. To wannan sanin da ya yi ya kamata ya ƙara mai ƙudura da iko na Allah, sai ya kasance ya sa shi ya kusanci Allah, ya ji tsoron Allah. Wani mallamin geography ne, wani mallamin geology ne, wani mallamin agriculture ne, ya san yadda abubuwa ke tsirowa, ya san yadda dole sai ya ƙara mai tsoron Allah. Sai ya ƙara mai tsoron Allah shine innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Da yawa masu kimiyyar zamani suke kawo wannan ayar da cewa Allah ya ambace ta ne, bancin ya ambaci ilimin tsiro, bancin ya ambaci ilimin duwatsu, bancin ya ambaci ilimi na lafiyar mutane da dabbobi da dabbobin gida. Sai Allah ya ce innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, masana kawai su suke jin tsoron Allah, don su suke ganin abin da suke gani. Ya kamata ya ƙara musu tsoron Allah, don haka ya kunshi masana ilimin addini, ya kunshi masana ilimin kimiyya, ya kunshi duk wani abu da ka sani wanda Allah ya halicce shi. Kaga ikon Allah da ƙudurar Allah da buwayan Allah a ciki ne, shi ya kamata wannan abin ya nuna maka tsoron Allah. Sanuwihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allah ya ce za mu gwada musu ayoyinmu a cikin sararin samaniya da kuma cikin kawunansu, har sai ya bayyana gare su cewa wannan Qur'ani shi ne gaskiya. Don haka duk wani ilimi da kake ciki na kimiyya ne, ilimin fasaha ne, wani ilimi ne da kake ta'ammuli da halittun Allah, kake da wani ilimi a kansu da wani baya da kake ganin wani buwaye da ƙudura ciki, ya kamata wannan ilimi ya ƙara maka imani. Don shi in irin wannan ya haɗu da ilmin Qur'ani da ilmin hadisi da sanin Allah da sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kaga ya ƙara ma mutum imani. Inna Allaha ghafurur rahim, da shi bayan wannan ayat sai Allah ya kawo innal ladina yatluna kitaballahi,
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة
لن تبور. إن الله عزيز غفور للي الله مبوايين كم ميغافرا سوانيني وإن ملمان سي الله كاو إن الذين يتلون كتاب الله su ne wa'annan da ke karatun littafin Allah. Sai Allah ya ce lalle wa'annan da ke karatun littafin Allah, wa aqamus salata, kuma suka tsaida sallah, wa anfaqu mimma razaqnahum, kuma suka ciyar daga abinda muka azzita su sirran wa alaniyatan, boye da bayyane, yarjuna tijaratan lan tabur, suna fatan wani kasuwanci da Allah wanda kasuwancin ba zai lalace ba, ba zai halaka ba, kasuwanci ne madawwami wanda za a dinga ba su lada. Kaga abubuwan da Allah ya lissafta cikin wannan aya, innal ladhina yatluna kitaballahi, lalle wa'anda ke karatun littafin Allah. Ya kamata ya kasance kana cikin masu karatun littafin Allah, in ka harda ce ka yi muraji'a, in baka harda ce ba ka karanta abin da ya samu, in yana kana karanta da sauki ka karanta, in sai da wahala ma ka karanta, domin mai karanta littafin Allah yana da fa'idodi da falaloli da za mu faɗi. Ke kasance kana karanta Qur'ani, sannan wa aqamus salata, kana tsaida sallah, sannan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, kana ciyarwa daga abinda Allah ya azzita ka a boye da bayyane. To Allah ya ce in ka yi haka to ka samu babban jalle, ka kafa babban kasuwanci da kai da Allah, ka sa hannun jari inda ba zai taɓa yankewa ba, inda ba za a taɓa faɗuwa ba. Akwai hadisai da yawa da suka yi magana game da falalan mai karatun Alƙur'ani. Cikinsu akwai hadisin da Imam Muslim ya ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, wasu mutane ba su taɓa haɗuwa ba cikin wani gida cikin gidajen Allah, yatluna kitaballahi, wanda suke karanta littafin Allah waye ta darasu na hu bainahum suna tattauna ma'anoni ne suna mudarasa ce tsakanin su illa nazalat alaihi mustaqina face sai natsuwa ta saukan musu wa gashiyatuhumur rahma rahama Allah ta lullube su wa haffatuhumul malaika mala'iku sun kewaye su wa zakarahumullahu fi man indahu kuma Allah ya ambace su cikin wanda suke inda suke su ne mala'iku don haka abu mai kyau ne ya kasance cewa ko Ramadan ya wuce ka samu halkoki da ake tafsiri halkoki da ake karantar da Qur'ani ya kasance kana halarta idan kana yi baka iya ba fa hadisi shi ma inganta cikin sahih Muslim akwai irin shi a cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mahiru bil Qur'ani wanda yake ya iya Qur'ani wanda yake ya kware da al-Qur'ani ma astafaratul kiramil barara yana tare da mala'iku inda Allah ke aikowa masu karanci barantattu managarta wallazi yaqra'ul qur'ana wanda yake karatun qur'ani wayatata'tau fi yana idiniya baya karantawa daidai wa huwa alaihi shaqqun yana mai wahala lahu ajrani yana da lada biyu lada karatun qur'ani da lada kuma wahala da yake wajen karatun qur'ani haka yazo cikin sunan ibn majah da isnadi ingantacce daga hadisin Anas bin Malik Allah ya kara mishi yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna lillahi ahlina minan nas lalle Allah yana da ahal Allah yana da mutane yana da nashi kebantattun mutane cikin mutane qalu ya rasulullahi man hum aka ce ya manzo Allah su wane alahum ahlul qur'ani sune ma'abuta qur'ani ahlullahi sune mutanen Allah wa khasatuhu kuma sune kebantattu nai a cikin mutane hakanan yazo a hadisai daban-daban sun zo suna karfafa mikatun qur'ani a duniya da lahira cikin su akwai hadisin da yake cikin sunan Tirmidhi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuqalu li sa'ibil qur'ani ana ce ma ma'abuci alqur'ani ikra wa taqi karanta ka taka warattil kama kunta turattilu fid dunya ka karanta shi kamar da kasance kana karanta shi a duniya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha masaukinka inda aya ta karshe da ka karanta bakin gurgurun har da ka bakin gurgurun matakanka a cikin aljanna akwai wani hadisi da yake cikin Muslim wani ke asali ne cikin muwatta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yarfa'u bihi akharina Allah yana dukkan darajar wasu mutane da wannan littafin kuma yana kaskasta wasu mutane yana aji darajar wasu mutane da wannan littafin haka ya inganta ya zo cikin sahih Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fitnatayn babu hasada sai ga abubuwa guda biyu mun karanta wannan hadisin a baya rajulun allamahu allahu alquran mutumin da Allah ya koyar da Qur'ani fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahari yana karanta shi a dare da rana da kuma nabi wanda Allah ya baiwa dukiya yana ciyar da ita dare da rana idan wani makwabci ne ya ce ina so ni ma Allah ya bani Qur'ani irin nawa ne in karanta idan wani makwabci ne ya ce kamar yadda cikin hadisi faqala jarul lahu sai wani makwabci ne ya ce ni ma Allah ya bani irin dukiyar wani in ciyar da ita dare da yini to wannan yana cikin inda aka yadda kaso a baka abin da aka baiwa wani ayyib akwai ayoyi akwai hadisai da yawa wanda suke kwadaitar da karatun alqur'ani haka akwai da yawa masu kwadaitar da sallah innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata masu kwadaitar da sallah yin ta cikin lokaci yin ta cikin jam'i kiyaye rukunanta natsuwa cikin ruku'in ta da sujudarta yana cikin abin da ya kamata jama'a da yawa su koya mutane da yawa na sallah alhamdulillahi amma kiyaye ta da ya kamata na sanin abinda ya wajaba cikin ta na sanin yadda ya kamata a yi ta na sanin yaushe kamata a yi ruku'i sai liman ya yi ruku'i yaushe kamata a yi ruku'i sai sujuda sai liman ya natsu a cikin sujuda sanin yadda ya kamata a yi ruku'i annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai ne bai natsu a cikin ruku'i ba baya da sallah irin waɗannan hukunci da yawa mutane ba su san su ba suna sallah in mutum ya yi sujuda daidai ina ya kamata a tafi hannuwa ne su kasance ya yi kamata tafi hannuwa ne su kasance su bude su ware ko su matse ko ya bi su haka nan in yi ruku'i ya yi kamata tafi hannuwa ne su kasance da guwayyun kafafu ne jimkewa ake yi ware hannun ake ko matse shi ake yi ina ake macewa an zo kabbara ina ake macewa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ana ta karatu littafin sallah ana karatu littafin sallah kuma za a san su yaushe ake qabliya yaushe ake ba'diya to da yawa mutane da ke zuwa masallaci suna sallah ba su kula da waɗannan hukunce to wa aqamus salata yana nufin ka tsayi da ita yadda ya kamata naka tsaida rukunnanta da wajibanta, ka san me ya kamata a yi a ruku'i, me ya kamata a yi a sujuda, ya kamata a yi, ka yi ta cikin jama'a idan kabli ta kama ka ko ba'adi, ka san kabli ta kama ka ko ba'adi, kuma ga ya kamata ka yi. Kuma duk wannan game da sallah wadda ya karanta littafin ahlal, ya karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ko nan ya tsaya yana iya bada sallah ko ina, yana iya kasancewa ya san sallah. Duk wani abu da ya kara na babin sallah, nailul awqaz, babin sallah a fatahul bari, to duk wannan zai kasancewa wani kari ne na sanin sabanin malamai. Amma wanda yake bukatar shi dai yayi ilimi, ya sani domin ya bauta ga sallah, ya tsaya karanta ahlal ya fahimce shi, ya tsaya kan ta sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimce ta. Kuma duk wannan mutum zai yi cikin wata shidda, in yana zuwa makaranta inda malami, cikin wata shidda za a karanta sai wannan, zai kasance ya dauke makai ne jahilci game da sallah. In kabli ta kama shi ya sani, in ba ta kama shi ya sani, yaushe kamata ya tafi ruku'i, yaushe kamata ya tafi sujuda, ya ake wa hannu a cikin sallah, daidai ina ake aza su, in za a kabbara harama, daidai kunne ko daidai ko daidai gaba, ko duk inda mutum ya ga dama ware su akai, ko bude su akai, ko tsaka tsaki, ya an zo su juda yaushe ake ware. Cikin sallah akwai inda farutan hannu ake cewa a mace su, akwai inda ake cewa a ware su, akwai inda ake cewa a basu, ba a ware su ba, ba a mace su. Duk yana nan, in ka karanta cikin sifatu salati zaka sani. Duk abin da zai kama ka na kabli da ba'adi, in ka zo cikin ahlali ka karanta zaka sani. Don haka in koma makaranta ita ma sallah akai karatu za a santa. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, kuma suka ciyar daga abin da muka azzita su a ɓoye da bayyane. Wata ran a yi sadaka a ɓoye, wata ran a yi ta a bayyane, wata ran a yi ta gwagwarmaya da maslaha ke ɗauka, wata ran wani ya sani, wata ran wani bai sani ba. Duk ya danganta da maslaha take nunawa. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara'a allati fa huwa khairul lakum. Ka'ida shine an ɓoye sadaka ta fi lada, amma akwai lokacin da bayyana ta domin a jawo wasu su bayar. In wani ya tashi ya ce na bayar, to wani shi ma zai tashi ya ce na bayar, sai ya samu lada tai. Kamar yadda mutanen nan suka zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam, masu tsananin talauci da ya tashi ya yi huduba, wani ya kawo, sai mutane suka dinga kawowa. Sai Annabi ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan, wanda ya fara kawowa ya samu lada wa'inda suka kawo bayanai domin sun yi koyi da shi. Baka umuman sadaka ana koyewa, don shi Allah ya gabatar da sirran. Sannan wa alaniyatan, akwai wadda ake a bayyane. Misali zakka an fi so a yi ta a bayyane, domin kada mutane su zage ka cewa baka ba da zakka. Baka a yi ta kowa ya san ka ba da zakka. Wata ran wani abu ne da in ka bai a bayyane, sai wanda ya fi ka kuɗi ya ga kai ma ka ba da kaza, bale shi sai ya fi suwa ya ba da kaza, ya ba suwa da yawa. Don shi wani ɗan agaji ya taɓa ce muna, idan ana so a samu kuɗi ana yawo da masallaci, da an ce za a dinga aje asusun masallaci bakin kowa, ya ce in ana yawo, in wani ya bai sai ya ga wani ya bai bale ni, sai shi ba ya ɗigo ya bai. Da haka yana sa a sabu da yawa, ya kasa akwati ana yawo da shi, wani ya ciro ya sa naira 50, sai wani ya ga cewa wannan ma ya sadaka da naira 50, ni ban sa 500, ni ban sa 2000, ni ban sa 10,000. Don haka wata ran yi gafili yana da fa'ida, domin zai jawo mutane su yi gafili, shine wa alaniyatan. Sai Allah ce duk wanda ke haka, yarjuna tijaratan lam tabur, suna tsammanin wata wani kasuwanci wanda ba zai yanke ba, wanda ba zai halaka ba, wanda ba za a taɓe ba, wanda ba za a faɗi ba, mi Allah zai ba su matsayin tasu riba.
لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.
Allah ce liyuwaffiyahum ujurahum, domin Allah zai cika musu ladarsu da ya musu alƙawari ta sadaka, a ninka musu zuwa ninki 700. Bacin haka wa yazidahum min fadlihi, zai ƙara musu daga falalatai. Innahu ghafurun, haƙiƙa shi Allah mai yawan gafara ne, shakurun mai yawan godewa ne. In ka ɗiba a bayyane ko a ɓoye kabba Allah, Allah zai gode. Duk wannan fatira aka yi mu ta sadaka da abin da muke da shi, domin ba mu san sadda mutuwa za ta zo muna ba, domin ba mu san sadda abin zai ƙare ba, domin ba mu san sadda za mu rabu da shi ko shi ya rabu da mu ba. Don haka a yawaita sadaka, ba sai ga azumi ɗaya ba. In za ka bai ka ba 'yan uwanka, in za ka bai ka ba maƙwabtanka, in za ka bai ka ba mabuƙata. Wani lokaci ka yi a bayyane, wani lokaci ka yi a ɓoye. Masallacin unguwa ko ya nemi taimako ka taimaka, masallacin jiha ko ya nemi taimako ka taimaka, ka yi gwargwado yadda kake iyawa. Kuma in za ka yi, ka yi saboda Allah. Saboda me? Liyuwaffiyahum ujurahum, domin Allah ya cika musu ladarsu da ya musu alƙawari. Ta wanda ya karanta littafin Allah zai ba shi harafi ɗaya lada 10, wanda ya tsaya da sallah zai ba shi aljanna, wanda yayi sadaka zai ninka mai zuwa 700 sannan wayazidahum min fadlihi ya kara musu daga falalacai innahu ghafurun shakur hakika shi Allah mai yawan gafartawa ne kuma mai yawan godewa ne shi yayi ta neman ku gode mai sannan shi yana yawan gode muku baka in kai kai komi ka bai Allah zai gode ma in ka bada sadaka Allah zai rene ta ranar lahira ka ganta ta girma domin ya gode ma abinda ka bayar na sadaka yana so ya nuna maka cewa wannan abin shine ya girma ya kawo inda ya kawo saboda haka Allah mai yawan godiya ne don shi ma yake so a gode mai shi ma zai gode muku idan kun yi abin da ya ce sai Allah ya ce wallazi auhayna ilayka min
rabbika auhayna ilayka min alkitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha bi'ibadihi lakhabirun basir
sallallahu alaihi wallazi auhayna ilayka min alkitabi abin nan da muka yi maka wahayi na littafi shine alqur'ani huwal haqqu shine gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana gaskatawa ne ga abin da yazo gabanin shi na attaura da injila don haka qur'ani wannan ayat ta kara tabbatar da gaskiya ne kuma gaskiya ne wallazi auhayna ilayka min alkitabi huwal haqqu abin nan da muka yi maka wahayi na littafi na qur'ani shine gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake wannan abin da aka hannunka ya gaskata abubuwan da suka zo kafin shi na attaura da injila inna allaha bi'ibadihi lakhabirun basir lalle Allah game da bayi ne mai tsananin bada labari ne kuma mai tsananin gani ne don shi ilmomin waɗancan littafan duk sai ya tattara su ya sa cikin alqur'ani sannan ya gadar da alqur'ani ga bayi ne wanda ya zaba thumma awwasal kitaba alladhina istafayna min ibadina sallace thumma awrasal kitaba alladhina istafayna min ibadina sannan alkitaba shine maf'ulul awwal alladhina istafayna min ibadina shine maf'ulul thani sai muka gadar da littafe ga wa'inda muka zaba cikin bayinmu don haka wa'inda Allah ya zaba su ya gadar musu ilmin littafe ilmin karanta shi da sanin ma'ana tai don haka zabi ne na Allah ya kasance Allah ya koya maka littafin Allah kana iya karanta shi ka san ma'ana tai ka hardace shi ka kiyaye shi kana iya koyar da shi kana iya koyo suwa sai muka gadar musu littafin wannan suwa ne Allah ya zaba su ne mu'minai sai Allah ya kasa su gida uku sai ce faminhum zalimun li nafsihi cikin su akwai wanda ya zalunci kai ne za mu zo mu ji fassarar da malamai suka ba zalimun li nafsihi amma dai a takaice shine mu'mini wanda baya shirka da Allah mu'mini wanda baya shirka da Allah amma yana yawan aikata sabo kuma yana barin wasu abubuwa na wajibai don haka mu'mini ne cikin zuciya ce babu wani in ba Allah ba ya yarda da Allah yana bauta mai shi kadai amma bai hana wata ran yayi ƙarya wata ran yayi jiba wata ran ya saba da mahaifa ne wata ran ya saba da abuwan da suke da haƙi akan shi wata ran yayi abinda Allah ya hana don haka ya zalunci kai ne da yawan sabo faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun cikin su akwai mai tsakaitawa wani ne mai tsakaitawa malamin suka shine wanda ya kiyaye farillai ya kiyaye abinda haramun baya zo mai amma baya nafila sannan baya zo abubuwa na nafila na ƙarin lada shi kawai ya tsaya yana kiyaye salloli sannan kuma ya kiyaye abubuwan da Allah ya haranta mai baya zina baya shan giya baya sata baya giba baya waɗannan abubuwan amma kun baka samu ne da dare ya tashi yana sallah kawai ya kama kai ne daga wajen aiki ne wajen neman alaski ne sai gida ne sai masallaci yana tsarin ibadu alhamis da litinin ba za ka same shi yana azumi ba ayyamul bidi ba za ka same shi yana azumi ba in ramadan ya zo dai zai yi na ramadan kuma sai wani ramadan ya dawo ya koma yi amma kuma ba za ka same shi gidan giya ba za ka same shi wurin sata ba za ka same shi wurin duk da aka samu Allah baka samu ne shine wa minhum muqtasidun na uku wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah cikin su akwai wanda ya rigaye ga alkhairai da iznin Allah shine wanda shi kuma ya tsare wajibai ya nisanci haramun kuma yana zuwa da nafiloli don haka ya tsare wajibai ya tsare nafil ya tsare wajibai ya kiyaye kai ne daga abin da haramun sanar da daddare shine sallah a masallaci shine karatun qur'ani a masallaci shine salloli nafiloli kafin liman ya fito shine sadaka da dukiya tai shine in wannan shi ake ce ma asabiqun bil khayrati bi idhnillah zalika huwal fadlul kabeer wannan falala ce babba dukkan su wanda ka samu ka samu falala amma falalul kabeer ne yana dawowa ga sabiqun bil khayrat wanda ya rigaye da alkhairi wannan kashi na uku amma duk wayannan guda uku ni Allah ya musu alƙawari jannatu adnin
يحلون فيها من أزاور من ذهب ويلبسونها ولباسهم فيها حرير
Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha aljanna ta makoma wanda za su shiga aljanna za su shiga dukkanin su ayi musu alƙawarin aljanna baka in kana da imani baka shirka da Allah to kana da alƙawarin aljanna yanzu ne mun fahimci du ayi musu alƙawarin aljanna me yasa Allah ya fara gabatar da zalimun li nafsihi sannan aka gabatar da muqtasidun sannan aka gabatar da sabiqun bil khairati bi idhnillah Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkizi a cikin Adwa'ul Bayan ya kawo magana mai kyau akan me yasa Allah ya fara gabatar da zalimun li nafsihi sai ya ce waqtalafa ahlul ilmi fi sababi taqdimi zalimi Allah ma'abuta ilmi malamai sun yi sabani me yasa aka fara gabatar da zalimun li nafsihi fil wa'di bil janna alqawlin al janna ne za ai amma sai aka ba astabiqul khayrati can karshe aka ce zalimun wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah aka ba astabiqul khayrati karshe aka fara da zalimun li nafsihi sai ce taqdimu zalimi fil wa'di bil janna ala al muqtasidi was sabiqi aka gabatar da shi akan wanda ya tsakaita da kuma wanda ya riga kala ba'dhum musulmai suka ce qaddama zalima li an la yaknuta an fara gabatar da zalimu li nafsi domin kada ya yanke tsammani sai aka fara gabatar da shi da ai magana al janna aka ce zai shiga al janna wa akhara as sabiqa bil khayrat aka jinkirar da mai wanda yake rigo ga al khairi li alla ya'jaba bi amalihi fa yahbata kada ya rutar da kai ne ci kaga mu aka fara ambato mu aggaba sai wanda yasa aiki ne ya roshi wa qala ba'dhum wa usmala mai suka ce qaddama zalima li nafsihi Allah ya gabatar da az-zalimu li nafsihi li anna akthara ahli al-jannati az-zalimuna li anfusihim domin mafi yawan aljanna wannan matakin ne wannan matakin su suka fiyawa cikin musulmi suka fiyawa cikin mu'minai az-zalimu li nafsihi wanda ya tsare wajibai amma yana zo ma yana sakaci da wajibai wasu wajibai amma yana kuma yana zo ma haramu wanne ne cikin bayi cikin mu'minai ya tsare haƙin makwabta ne duka ya tsare haƙin abokan hulɗa ce duka baya jiba kowa duk inda aka zamna baya cin haramun baya lokacin sallah baya wuce shi baya faɗin maganganu yana sune mafi yawa waɗanda ke aikata waɗannan abubuwan sune mafi yawa ولان الذين لم يقع منهم معصيه اقل من غيرهم دومين وئندا ساقو بي زو مسو با سونه مفي قرانتي daga wasansu shine wasabiqu wasabiqu bil khayrat kenan ma wanda suka rigo riganyo da aikin alkhairi wannan aya da tabbatar da duk wayennan nau'in mu'minai ɗan aljanna ne da wanda ya zalunci kai ne da wanda ke tsakatsaki da wanda ke rigayo tana cikin ayar da tafi kowa aka fi kowa ce aya sa matsammani a cikin littafin Allah wato tana cikin ayar da tafi kowa ce aya bushara a cikin alqur'ani wanda ke faranta ran mu'minai a ce ya ku mu'minai ko ku masu sakaci da wajabci da masu zoma abubuwan da Allah ya haranta ko ku za ku shiga aljanna kaga iyakar bushara kenan ba a takaita ba ta cikin ayoyin da suka takaita shiga aljanna ga wanda yayi takawa wanda ya nisanci zunubai kanana da manya ya tsare to wannan ayat ta buda ta nuna cewa da wanda ya kiyaye dokokin Allah duka da wanda yayi wasa da dokokin Allah wasunsu amma fa yana da tauhidi ya tsare baya shirka to duk aljanna suka yi Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkizi yace min arja ayatil Qur'anil Azim cikin mafi raja'i mafi sa matsammani cikin ayoyin Qur'ani mai girma qauluhu ta'ala cewa da Allah yayi thumma awratna alkitaba alladhi nastafayna min ibadina har zuwa karshe cewa wannan ayoyin suna cikin ayoyi da suka fi kowanne mu'mini ya sa musu tsammani sai ya ce wa qad bayyana ta'ala fi hadhihi alayati alkarima Allah ya bayyana a cikin wannan ayoyin masu girma anna irasa hadhihi al-umma li hadha alkitab cewa gajar da wannan littafi da Allah ya yi ma wannan al'umma dalilun ala anna Allah astafaha dalili ne cewa Allah ya zabi wannan al'umma da aka ba mu alqur'ani dalili ne cewa Allah ya zabe mu fi qawlihi ga cewa da Allah yayi thumma awratna alkitaba alladhi astafayna min ibadina sannan muka gadar da littafi ga wanda muka zaba na bayin mu wa bayyana annahum thalathatu aqsam Allah ya bayyana cewa kashi uku ne al-awwal na farkon su al-zalimu li nafsihi wanda ya zalunci kanshi وهو الذي يطيب الله شيني ميوا الله داء ولكنه يعصيه ايضا كما ينا سابا مي وهو الذي قال الله فيه شيني وند الله يتي خلق وعملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم يا هدا ايكين قوي ده ممونا زي ييو الله يكربي توبنسو كما عسى دغ الله تبس ني وتا الله زي كربي توبنسو الله زي يي توبا غريسو doka al-zalimu li nafsihi yana bauta ma Allah yana wasa da wasu wajibai sannan kuma yana zo ma wasu muharamai wasani annabi al-muqtasidu mai tsaka tsaki wa huwa alladhi yuti'u Allah shine wanda ke wa Allah ba'a wala ya asihi shi baya saba ma Allah walakinahu la yataqarrabu bin nawafil min at-ta'at sai dai baya kusanta Allah da nafilfili na da'a baya yawan nafilfili baya sallar dare baya azumin rana baya sadaka ta tawuyi amma dai yana tsare farin lai wasalisu na uku asabiqu bil khayrat wanda yayi ganye da alkhairai wa huwa alladhi yati bil wajibat shine wanda kai aikata wajibai wai tajannabul muharramat yana nisanta abubuwan da haram wai taqarrabu ila Allah bit ta'at yana neman kusancin Allah da da'a wal qurbat da abubuwan da zasu kusantar da shi ga Allah allati hiya ghayru wajiba wadda ba wajibai bane وهذا على اصح الاقوال وان اكن زنتتكا مفي انغنتي في تفسير الظالم لنفسه والمقتصد والسابق اكن تفسير وانن غدا اكونا الظالم لنفسه ده المقتصد ده السابق ثم انه تعالى بينا ان ايراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليه سنا الله يبين تجادن مسل الكتاب ده يسا اكا ايكو ونن قراني تشكنسو شيني فللا مي جرما ده يي اكنسو ثم وعد الجميع بجنات عدن سنن يوا دكانين سو القولي الجنه مدومه وهو لا يخلف الميعاد كما شي با يسابا القولي في قولي cewa da yayi jannat wa adnin yadkhuluna dusturuka zasu shiga wannan aljanna ta makoma ta matabbata ila qawlihi wala yamassuna fiha lugu wal wawu fi yadkhulunaha shamilatul lilzalimi wawun ta cewa da yayi jannatu adin yadkhulunaha wannan wawun ta kunshi da wanda yayi zalunci makainai wal muqtasidi da wanda yayi tsakaita wasabiqi ala tahqiqi da wanda ya riga akan zance mafi inganci baka jannatu adin yadkhulunaha ta kunshi wayannan matakan guda uku ne duka wali hadha qala ba'u ahli alilmi don shi wasu daga cikin malamai suka ce حق لهذه الواو ان تكتب بماء العينين wannan wawun ta yadkhulunaha wadda abayan lamun dinnan ta cincinci a rubuta ta da ruwan ido kusan ruwan ido su suka fi koda mai ruwa girma da buwaya da tsada yayin ka ce cika cika a ce ga roba a baka ka cika ta da ruwan ido ka kai a ce ka cika ta da koda mai irin ruwa fa wa adasadiqu bi jannati adnan sai asadiqu mafi gaskiya yayi alƙawari bi jannatu adnan li jami'i aqsami hadhihi al-umma ga dukkanin kashi kashi na wannan al'umma wa awwaluhum nafaqusu adh-dhalimu li nafsihi nafaqusu shi adh-dhalimu li nafsihi yadullu ala anna hadhihi al-aya hiya aqja ayati al-qur'ani wannan yana nuna wannan aya ita tafi kowace aya cikin al-qur'ani sa matsammani cewa ga ya ambaci mu'minai ambaci mu'mini wanda ke sakati an ce zai shiga aljanna an ambaci mu'mini wanda ke tsakatsaki an ce zai shiga aljanna an ambaci mu'mini wanda yake yari ga an ce zai shiga aljanna muhallu shahid an ambaci mu'mini wanda Allah ya faɗi cewa ya zalunci kai ne amma Allah ya ce duk da haka dai dan aljanna ne haka babban abu shine imani ya kasance cikin zuciyarka akwai imani kai da kai imani da Allah walam yabqa minal muslimina ahadun kharij hadhihi al-aqsam min thalatha, cikin musulmi babu wanda ya fita cikin wa'annan uku, kowa yana ciki, ko al-zalimu li nafsihi ko al-muktasiru ko as-sabiqu bil khayrat, babu wanda ya fita ciki. Wanda ya fita ciki ya kai haddin kafirci, ya zan shirka yake, inda boka yake zuwa, inda malamin duba yake zuwa, bai yi imani da Allah ba, yana shakku da imani ne, amma duk wanda ya kansa sunan musulmi ya shiga ciki. Yace wal wa'du sadiq bil janna, alqawli da akai na gaskiya da aljanna, fil ayati, ga wannan aya, min arja ayatil qur'ani, wa lam yabqa min al muslimina ahadun kharijun an al aqsam thalathati. Sace fal wa'du sadiq bil janna fil aya, alqawli na gaskiya da Allah yace wannan aya, shamilul li jami'il muslimina, ya kunshi dukkanin musulmi, wa li hadha qala ba'daha muttasilan biha, don shi bayan ta sai Allah ya ce, wata abin da ya sadu da wannan ayat, wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqa alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha, sai Allah ya kawo kafirai. Wata wannan ayat ta kunshi dukkanin muminai, kowane iri yana ciki. Gobe za mu ƙara bayani akan ta, sai mu tashi nan, ana nuna min lokaci yayi. Abin da muka faɗi daidai, Allah ya bamu lada, kuskure Allah ya shafe zukatanmu, ya shafe cikin littafanmu. Sai akwai tambayoyi da muke ansa.
Na'am.
Ayi, wani ya kawo a tamfa guda biyar a cikin asusun marayu daga hanyar Bashir Kankani. Yanzu na da tafin ne guda nawa kenan?
78?
Sun yi?
Okay, sun fi. In kana buƙatar ka kama sun fi. Da su 78 ko?
Jiya 73.
Shekaru
78 din daidai ka faɗi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah ya saka amana da alheri. Tambaya ta farko ce, malam, menene hukuncin wanda ya tashi daga kwana sai ya ga yayin farki, gashi nan har mani ya fito masa, alhali yana azumi?
Na farko, akwai azumin shi, mafarki baya kare azumi ko da mani ya fita. Na biyu, sai ya yi wanka ya sake sallah daga bacci da wannan bacci, in ya yi wata sallah ne sannan ya ga haka, sai maimaita sallolin da ya yi, in bai yi ba sai ya yi wanka domin jiran sallah ta gaba. Wallahu ta'ala.
Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka. Ina da tambaya malam, ina son ƙarin bayani akan me ake kira kafara, kuma me ke sa ai kafara, misali dalilin ke sa ai kafara.
Kafara ta sha bamban, kuma abubuwan da ke sa ai kafara sun sha bamban. Zihari na sa ai kafara, kashe mutum da kuskure yana sa ai kafara, shan azumi cikin Ramadana yana sa ai kafara, yin rantsuwa yana sa ai kafara. Haka wannan babi ne babba, wanda ko makaranta ba rana guda ake karanta shi ba. Abubuwan da ke sa ai kafara yawa gare su, kuma kowane ta sha bamban. Akwai inda baiwa, akwai inda baiwa sai musulma, akwai inda wadda ba sai musulma ba, akwai inda ba inta baiwa ba ne farko, akwai inda cewa ne abubuwan da ke sa a yi kafara, akwai inda azumi ne, akwai wadda ba ta da azumi, wadda kamar ta kashe mumini ba ta da azumi, ba ta da ciyarwa, akwai wadda ada ciyarwa kamar ta can azumi da kuma ta rantsuwa. Zaka abubuwa ne daban-daban wanda yake suna da yawa, amma dai kafara shi ne ya kasance in kai ɗaya daga cikin abubuwan da ke wajabta kafara, ka yi yadda aka ce. Wasu sun zo cikin alƙur'ani, kamar na rantsuwa sun zo cikin alƙur'ani, kamar na zihari ya zo cikin alƙur'ani, kamar na kashe mutum ya zo cikin alƙur'ani. Wasu sun zo cikin sunna, kamar na azumi, wanda ya sha azumi ya zo cikin sunna. Zaka ya danganta daga wani iri kake nufi, wallahu ta'ala.
Sai tambaya ta biyu, sai malam, ina neman fitawa, ni ne ina kallo da rana da azumi har na yi maniyyi, menene hukuncin azumina, kuma me ya kamata na yi yanzu wajen neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala?
Na farko, gane cewa ka yi kuskure shi ma hakan ne. Abinda ya kamata ka yi niyyar ba za ka koma ba, ka bar wannan saƙon da kake yi, ka tuba zuwa ga Allah, ka yi babban laifi, kuma sai ka ranka azumi. Akwai masu ganin sai ka yi azumi 60 kan wannan azumin da ka kare da gangan. Da haka in ka gwada yin 60 ɗin, zai sa ka saba da yin azumi, ka saba da yin azumi, wallahu ta'ala.
Wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya ƙara wa malam tsoron Allah da takawa da ilimi. tun lokacin da na halarta alqur'ani mai girma naji kamar shekan ya shige ni idan naje zan yi abin alkhairi sai na kasa amma in a ce nayi abin sharri ne sai jikina na rawa kuma ba na son abubuwan da ke da alaka da addini idan na zo sallah jikina kamar kwana na shiga ta ko kasara kuma uwaye na musu sai dani ba ya zan yi uwaye na sai dani malam don Allah a bani fatawa da shawara akan wannan babban al'amari
na na farko ina ta kamar muna da kaje ci qur'ani har da ci qur'ani bai kawo wayannan miyagun abubuwan da ka faɗi bai da alaka da wayannan miyagun abubuwa amma kai dan adam kake ma kowa azzalimu li nafsihi do haka wasu abubuwa sun shige ka ka abin nan amma dai bushawar da ka ji mu karanta yau jannatu adn yadkhuluna abinda nake baka shawara qur'anin nan ka je kai muraja'a ce na farko kenan na biyu ka nemi sanin ma'ana ce ka dinga zama wajin da ake tafsiri kana sanin ma'ana ce sannan ka dinga halarta halkoki na karatu cikin abinda ke sata masuki da riko da addini halarta wajajin da ake karatu ko da yaushe in azumi ya wuce zaka ga sakkwato alhamdulillah da ko ina ma kake akan halkoki na karatu wasu bayan la'asar wasu bayan magariba wasu bayan asuba wasu bayan isha'i wasu kowane lokaci kake da shi kuma kowace rana kake da shi a cikin garin ku zaka samu inda ake karatu alqur'ani inda ake karatu littafin addini halatta wayannan wuraren yana taimakawa kwarai da gaske wajen tabbatar da imani da ya kashe dan abu na biyu ka samu abokantaka da mutanen kirki rashin abokantaka na mutanen kirki yana cikin abin da ke jefa ka cikin wayannan ya kasance rayuwarka gaba daya da safinka da yammanka dukkanin su mutanen kirki ne wanda su ba su zuwa inda ake irin wayannan sabon Allah sai su hana ka sai kasance sun katangance ka iyayenka kuma ka kyautata musu ka nemi yadda su yafi maka muna fata Allah ya sa dunna mu su yadda da mu wallahi ta'ala
a wannan sai assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara ma lafiya da ilimi ne albarka mallam ina tambaya guda biyu tambaya ta farko malami ne a shiyar mu muna da masallaci guda biyu to wanda yafi kusa da mu limamin yana tsawaita sallah sosai don a sallar asuba ma cikin bai dade ba ya yi minti 20 shi kuma ɗayan ba su tsawaitawa amma matsalar yana da nisa da idan ban tashi da wuri ba ko da zan kai sun kare to shi ne na ce babu laifi idan na tsaya a gida na bi su sallah saboda ina jin sallar lafiya lau
sai ka ana cewa zai iya jewa can ɗin komai ashe gida ka sai zama shi akwai laifi sosai kuma wancan yana da nisa ka hinka kai IBT 20 ɗin ka hinka ka dawo duk da kanka a aibiga cikin sallah kai haƙuri ka yaƙi shi ɗan ka dinga zuwa wannan na kusa da kai mai tsawaitawa minti 20 babu tsawaitawa shafi nawa shafi biyar ake karantawa a sallar asuba suratul sajda ita kadanta shafi uku ce suratul insan shafi biyu ce kusan shafi biyu ce to kaga shafi biyar minti 20 ko za su da kiliman ya karance su ga ruku'i ga sujuda ga komai haka mai sallar asuba minti 20 bai tsawaita ba sosai bai tsawaita ba kai haƙuri ka daure ka dinga fitowa inda ake tsawaitawan lada ake samu in ka zauna gida to kai mi da sauran lokacin minti 20 din mi za ka yi da su babu wani abu da za ka yi da su tun da safe to haka ina haɗa ka da Allah shawara ta ka dinga zuwa masallaci kuma wannan mai tsawaitawa kuma ba tsawaitawa bane yadda ake haka ne shine daidai wallahi ta'ala ala
sai tambaya ta karshe yace malami ne Allah ya bani haihuwa ya mata guda biyar ban da namiji kuma ina gurin Allah ya bani namiji ba dan na raina mata to ina da aboki shi ma yana da ɗaya mata biyu amma haihuwa ta uku sai Allah ya ba shi da namiji to shi ne yake ce ni shi ma dokta ya aza shi ga wata hanya kuma da ya jarraba sai aka dace shi ne ce ni ma in zo ya haɗa ni da likita to da ya ga alamun ban samu natsuwa ba sai ya nuna min cewa ba wani abu ba wani abu bane kawai shawarwari ne yake basuwa na yadda za a yi lokacin da ake kwanciyar aure to ni dai gaskiya ban samu natsuwa ba shi ya sa na ce bari in tambayi malam kada in yi abin da zai jefa cikin kurkuku
masha Allah to na farko dai ya da Allah ya baka ƙara gode mai ni'ima ce ta Allah da Allah ya baka wa'inda ya'yan muna roƙo Allah ya sa musu albarka ya sa mana mu albarka wa'inda ba su da su cikin mu Allah ya ba su wa'inda adda su Allah ya tsaya su wikurinu wa'inda kuma suke buƙatar ƙari Allah ya ƙara musu masu albarka babu laifi in ka bi wasu shawarwari na likita irin wannan tare da musamman kai da tauhidin ka ya kai kana jin tsoro ka fada cikin halaka duk da kana son wannan abin haka wannan abin da sai ka tambaya an baka fatawa abu ne mai kyau amma babu laifi ta bi shawara ta likita cewa ai an yi kaza akan dace da kaza muddin dai ba cewa likitan ke nuna shi ka yi ba ko shi ka basuwa ka san Allah ka basuwa sabubba ne kawai kamar neman arziki ne wani ya ce akwai wani business da in ya aza ka gare shi ana samu in ka bi wannan business din ka samu kai da Allah ya baka babu iskali muddin wannan business din ba haram ba ne haka wa'annan shawarorin da dubarar da likita zai aza ka gare ta idan ba babu haramun ciki babu saba ma Allah babu laifi don an yi irin wannan abubuwan sababi ne yana halatta musulmi ya yake sababe wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.